Wata sanarwa mai dauke da sa hannu mataimakin babban sakataren kungiyar Kwadago, Christopher Onyeka, na cewa sanarwar da kungiyar ta ba gwamnatin tarayya a ranar 1 ga wannan wata na Satumba da muke ciki, yana dauke ne da wa'adin kwanaki 21, wanda har yanzu wa'adin bai kare ba. Kungiyar ta ce za ta iya tilastawa ma'aikatu da hukumomin kasar daukan matakin shiga yajin aikin sai babu ta gani, idan har ba a biya mata bukatunta ba. Idan ba a manta ba, don nuna muhimmancin wannan wa'adi da ta bayar ne, kungiyar ta gudanar da yajin aikin gargadi na kwanaki 2 a ranakun 5 da 6 na wannan wata da muke ciki, inda aka dakatar da ayyukan zamantakewa da tattalin arziki a jihohi da dama, tare da rufe bankuna, ma'aikatun ba da wutan lantarki a wasu jihohi. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na kungiyar Kwadago.
Magana ta gaskiya, in gwamnatin Tinubu da gaske take ta je ta nemi kudade yadda ta san za ta kawar da wannan abu da ta yi, in ba haka ba mu muna kan batunmu, dama batun wato shi maganar tallafin nan mu mun faɗa dama tun a baya mun ce ƙarya ne kuma yaudara ce kuma sata ce. Hujjarmu kuma na biyu shine cewa in dai har da gaske ake yi a ba ƙaramin ma'aikaci man naira 300,000, ai akwai hanyoyin da za su samu wannan kudade a ƙasar nan. In dai aka kawar da maganar cin hanci da rashawa da kuma babakere, kudaden da muke da su a ƙasar nan sun wuce tunanin mutum. Saboda haka wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su adalci, amma yanzu ba mu ga adalcin ba. Kuma in adalci ake so daga je ba ma 300,000 ba, ya kamata a ce 400,000 ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki. Wannan shine matsayin haɗaɗɗiyar kungiyar Kwadago ta NLC.
Amma da shugaban muryar talaka na Damaturu a jihar Yobe, Sale Bakuru Sabon Fegi, yana mai cewa kungiyar Kwadago ta rika jinjina batun yajin aiki da take yawan yi.
Ina so kungiyar Kwadago ta sani cewa ita ce kungiyar da ya kamata ta karbawa al'umman Najeriya incin su ko ta nema musu sauki daga gurin gwamnati. To amma matsalar ba a nan gizo take saka ba. Idan ita gwamnati bata biya musu bukatun su na ransu ba, to sai su dinga fitowa suna cewa a fito a yi yajin aiki, a yi kaza. To ya kamata kungiyar Kwadago ta sani, idan mutuncin ta ya gama zubewa a idon talakawan Najeriya, wata rana za su kira yajin aikin ma ba za a fito ba. Saboda gaskiyar magana, abubuwan gashi ba ta canja zani. Rayuwa ta riga ta yi tsada, talaka ya rasa inda zai sa kansa. Gashi abubuwa marasa kyau sai karuwa suke ta yi. Ya kamata a dubo wannan, a yi abu da zai kawo ci gaba, kuma a yi tsakani da Allah.
Shi ma kwararre a fannin zamantakewar dan adam, kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar, ya ce kungiyar Kwadago ta duba yadda talakawa suke wahala idan an shiga yajin aiki.
Duk wannan yajin aiki da ake ba wani abu bane, a da ne kungiyar Kwadago take da tasiri, take fada a ji, kuma gwamnati take shakanta. To amma daga bayan nan kungiyar Kwadago wani abu ta zama, an shiga daki da su da gwamnati cewar za a tattauna, an kulle kofa, ba wanda ya san me aka tattauna, sai dai in sun fito su ga matalaka abinda suke son talaka ji. An kai mun zalin da ma zargin su ake da sun je in suka tada wannan buyagi, ana mika musu wani abu gaba ɗayan su kawai za su janye.
Kungiyar Kwadago ta ce matakin da gwamnati ta dauka na bawa ƴan majalisa naira 70,000,000, sannan kowannen su ya samu sama da naira 100,000,000 a ƙasar da mutane 137,000,000 ke fama da talauci, ba abu ne da kungiyar za ta kau da ido a kai ba. Nayi kokarin samun mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Ajuri Ingelale, amma kokari na ya ci tura. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.